daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyar da ke birnin Benin. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa batun samar da 'yan sandan jiha na ci gaba da haifar da muhawara tsakanin 'yan Najeriya, inda ake bayyana ra'ayoyi mabambanta.
Wagaran state police ko bajima ko ba da ra'ayi saboda mutane sun karu
yanzu ra'ayina a bashin da ake yanzu a taba a garaje tsarin yan sanda a bashin da yake yanzu.
Za ku ji cikakken bayani a cikin shirin. Muna kuma tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel zai gabatar. Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin, ina kuma tare da
Baba Yako Makeri
wanda zai karanto mana labaran duniya a yanzu.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Amurka tana bukin zagayowar radin samun yancin kai a yau Laraba. Amurkawa suna bukin cika shekaru 242 da samun yancin kai daga Burtaniya ne ta hanyar gudanar da liyafa zuwa wani fili ko gandu a yi gashe-gashe da cin abinci wanda ake cewa picnic a Turance, a gudanar da faleti kuma a shirya wasu wasan wuta. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa sun shirya wa iyalan sojoji liyafa a fadarsa ta White House. Bukukuwan ranar 4 ga watan Yuli zai hada ne da abinda aka saba yi bisa al'ada karanta ayyana samun yancin kai a wato matakalar cibiyar adana kayan tarihi na ƙasa a nan Washington. A cikin ginin kuma za a baje muhimman takardu tare da kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma dokokin yanci domin jama'a su duba. Jim kaɗan bayan jawabin ayyana samun yancin, dubban mutane za su yi fareti a gaban ginin a kan titin Constitution, kuma faretin zai miƙe zuwa yammacin ginin kuma ya ƙare tsakanin fadar White House da kuma dandalin tunawa da shugaban Amurka na farko George Washington. Bukin zai zo ƙarshe ne da gagarumin wasan wuta bayan rana ta faɗi. Jama'a a Indonesia sun tabbatar da mutuwar mutane 29 a cikin wani hatsarin jirgin ruwa wanda ya kauce wa hanyarsa a kan tsibirin Sulawesi. Jirgin ruwan yana ɗauke ne da mutane 140 a jiya Talata da rana, yayin da ya fuskanci yanayi mara kyau kuma ruwa ya fara shiga a cikin jirgin. Matukin jirgin da ya karkata shi zuwa kan wani yanki mai duwatsu mai tazaran mita 300 daga gabar ruwan domin ya kare mutane da ke ciki. Wani talabijin ya nuna hoton fasinjoji suna lilo a jikin jirgin saye da rigunan da ke hana nitsewa a cikin ruwa, yayin da ya bar cikin ruwan ya shiga yanki mai duwatsun. Kusan fasinjoji 70 ne aka ceto su a cikin jirgin da ya samu hatsari, yayin da fasinjoji 41 suka ɓace. Hatsarin na jiya Talata ya faru ne a daidai lokaci da hukumomi na ƙasar suka daina neman fiye da fasinjoji 160 wanda ake sa ran sun makale a cikin wani jirgin ruwa da ake kyautata zaton suna cikin jirgin da ya nitse a watan da ya gabata a wani tafki mai farin jini na kogin nan da ke tsibirin Sumatra. Hatsarin nitsewan jirgin ruwa a Indonesia lamari ne da aka saba gani a tsibirai 17,000 ya da ke yankin tekun Indiya, dangane da rashin karfafa matakan kiyayen zirga-zirgar jirgin ruwa a yankin. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu aikin ceto a Thailand suna aiki cikin gaggawa domin su ceto kungiyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa na matasa wanda suka makale a cikin wani kogo wanda ambaliya ya afkawa sama da mako guda, kafin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da za a samu a cikin 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda hasashe ya nuna. An gano matasan 12 waɗanda suke daga shekaru 11 zuwa 16 da kuma mai horar da su ɗan shekaru 25 a ranar Litinin haɗuri guda a kan wani dutse a can cikin kogon da ake kira Tam Luang. a halin da ake ciki kuma hukumomi suna kokarin jan ruwa daga cikin kogon amma ganin za a samu ruwan sama mai yawa kamar yadda ake hasashe yaran za su buƙaci amfani da rigar da zata hana su nitsewa a cikin ruwa yayin da ƙwararru kuma za su rika ba su shawarwarin abin da za su yi inji ministan harkokin cikin gida Anupam Panjiada an ce yaran da mai horar da su suna cikin kasala sojojin kundumbala na mayakan ruwan Thailand guda 7 da suka hada da ma'aikatan lafiya ne suke kula da yaran kuma suna tare da su a cikin kogon ana sa ran ganin karin masu zanga-zangan adawa da sabuwar dokar sashin shari'a a kasar Poland a yau Laraba yayin da duban masu macin ke fadin cewa wannan mataki ne da gwamnatin masu ra'ayin neman sauyi take dauka na mamaye kotunan kasar an ga duban masu zanga-zanga dauke da tutocin Poland da kuma na tarayyan Turai kuma suna ihu suna cewa kada a mamaye kotuna suna wannan zanga-zangar ne a cikin birnin Warsaw da kuma sauran biranen kasar a jiya Talata a karkashin sabuwar dokar da ta rage shekarun yin ritaya ga alƙalan manyan kotunan sama da kashi 3 cikin 4 na alƙalan kotun kolin kasar ne za a tilastawa su yi ritaya a yau Laraba wanda ya kafa kungiyar kwadago ta Solidarity wanda kuma ya taba cin lambar yabo ta Nobel Prize da ake kira Lok Vawensa ya ce yana cikin waɗanda za su yi maci a yau Laraba yana mai cewa a shirye yake jagoranci shirin tsige Prime Minister kasar da ake kiran shi Yaroslav Kaczynski kuma shugaban shine shugaban jam'iyyar ta Law and Justice mai mulki wanda yake cewa za a tsige shi da karfin tuwo kuma ya ce shi wannan prime minister shine wanda ya sanadiyar matsaloli da kasar take huskanta sai dai Vawensa ya bai yi karin bayani ba game da abin da yake cewa za a tsige prime minister da karfin tuwo gwamnati dai ta ce wajibi ne ta kawo sauyi a sashen shari'ar kasar tana mai cewa galibin dokokin sashen shari'a da aka yi an yi shi ne tun zamanin tsarin mulkin kwaminisanci
Baba Yakubu Makiyar kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce batun samar da yan sandan jiha wani batu ne da komun dadewa za a wayewaye shi lura da yadda aka samu karin jama'a a kasar. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ne ya bayyana hakan a wani bikin karin girma ga jami'an yan sanda da aka yi a Mina. Kama wasu na ganin samar da yan sandan na jiha ba farar dabara bace kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Mustapha Nasir Batsari.
A Najeriya batun samar da yan sanda mallakar gwamnatocin jihohi na ci gaba da daukar hankalin jama'a a ciki har da masu rike da manyan mukamai a kasar. Ra'ayoyin 'yan Najeriya dai ya rabu kashi biyu da masu ganin samar da 'yan sanda mallakar jihohin zai taimaka wajen ingantuwar tsaro da ke zaman kalubale a wasu jihohin Najeriya yayin da a gefe guda kuma wasu ke ganin masu rike da mukaman siyasa za su iya yin amfani da su wajen musgunawa abokan adawa to amma gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello wanda ya halarci wani bikin karin girma ga jami'an yan sanda a Mina ga abin da yake cewa akan wannan al'amari
eh wagaran state police ko bajima ko badade za a yi saboda mutane sun karu in ka duba kaga yanzu ko yan sanda gashi suna kashin gwamnati tarayya ne amma kudin da muke kashe akan yan sanda kusan ma a ce in ma yan sandan jiha ne abin zamu kashe kenan yan sanda yanzu kaman mu a Niger ka duba kaga yawan police station muna kashe kudi da yawa wajen gyaran police station yanzu haka akwai motoci kusan 60 da nawo zamu so mu ba su kowane division domin bangaren za a yi dan sanda aiki ba DPO aiki ko division su aiki ba su mota ko guda in an ka musu kuka an ce ga wani matsala a wani ribas e zuwa yan sanda na bukatar taimako kwarai da gaske suna bukatar abubuwa da yawa
a nashi gefen tsohon shugaban jam'iyyar CPC a jihar Niger Abdulkadir Ahmadu Nafuntua ya ce duk da yake za su taimaka wajen ingantuwar tsaro a jihohin amma baya goyen bayan samar da su a daidai wannan lokaci na siyasa.
Za a samu matsala saboda a yanzu din ma ya aka kare. Yanzu ana yan sanda na gwamnatin tarayya. Sai abin da gwamnati ce mu komishinan yan sanda zai suke taimaka musu da kayan aiki, suke ba su kuɗi, suke musu komai, sai abu ko duk abin da gwamnati ya ce yi shi zai. To haka yanzu in aka ce kuma na kuma aka ce ya zama ja, kaga abu ya riga ya zama gida, za su yi amfani da su.
Wato kai dai ra'ayinka dai kawai a bashi yanda ake a
yanzu. Yanzu ra'ayina a bashi yanda ake yanzu, a taba a garaje tsarin yan sandan a bashi yanda yake yanzu.
A gefe guda kuma rundunar yan sandan Najeriya na ci gaba da neman haɗin kan jama'a akan lamarin tsaron, kamar yadda kwamishinan yan sandan jihar Niger Mr. Paul Yakadi ya bayyana.
So mai kemu duk abin da yake information da wanda muke samu duk wanda suke samu a wuraren su.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kamar da line za gugu anan na cewa karfe 3 dare ne da minti 11 mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun fara duba batun takaddamar da ke wakana akan filayen noma ko gonaki tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da al'ummominta na yankunan kananan hukumomin gagarawa su latan karkar garki da kuma taura tun kimanin shekaru 3 da suka gabata ne jama'ar waɗannan kananan hukumomi ke zargin gwamnatin Jigawa da yunkurin karbe gonakin su masu kimanin fadin murabba'in hekta 14,000 kuma ta baiwa rukunin kamfanonin mustali wani hamshakin mai masana'antu dan kasar China domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin. A makon da ya gabata mun ji korafin wasu mutanen yankin su biyu waɗanda suka bayyana rashin amincewar su ga wannan shiri na Mr. Lee. Duk kuwa a sanadiyar hanyar da aka tsara wajen karɓar filayen da gonakin nasu. A yau za mu ji daga bakin ƙarin wasu mutanen biyu kafin daga bisani mu nemi mutanen da suka tsara wannan shiri tun farko da kuma ita kanta gwamnatin ta jihar Jigawa. Suna Nasir Fil Hashim Gumel.
Suna na Jafar Ali Korbalatu Gagarawa local government Jigawa city. Wato abin yadda yake sun zo sun a aune waje zan hede suka aune shatta 2012 tun daga bakin kwangira nan na kudu da mu abin da yake har kwana mai di gaba ɗaya sun ce numar ke zasu muka duba a gurin nan muka ga al'umma da take gurin nan da Hausawa da Fulani da dabbobin mu da yara da manya ina zamu shiga a nan gurin tunda ba tana da mana gurin da zamu zauna ba wannan shine daga hankalin duk mutumin da yake karkarana to daman gurin ai bai kama da gurin da ake noma rake ba tunda guri ne yashi gero dawa gyada wake ridi sobo rogo guna kankana shi muke a gurin nan cin mu da hemu kaco kam wani abubban da muke huka a shi muke duk biki idan ya samu in zaka aure da yarka wannan soban ne in zaka yi wa danka aure soban ne in kai kanka zaka aure sobo ne ilda hin lafiya ce ta samu wani yaron ka ko gyatumin ka ko gyatumarka ko matarka wannan soban ne za ka dauka ka je ka sayar ka zo ka kai asibiti domin in ka je asibiti daidai da maganin naira 5 rage naira 5 aka ce ma kudin ka zani haka zaka cire ka biya in ba mu da wannan ba mu ga yadda zamu yi ba a rayuwa na tamu
wai kaman wannan yanki yanzu a wannan garin da muke sunansa Kora Sabuwa ko
eh sunansa Kora Sabuwa
yau kaman garuruwa nawa ne wannan awo da aka iba na wajen hektar 12,000 ya shafa
wato nan yamma da kwalta akalla za a samu gari 30 kusan da 5 ya kai da 5 daidai banda kuma tsallaken gaba da kwalta ma abin ya shafe su amma ban san ya adadin mutane garurukan da ya shafa ba a gaba da kwalta Fulani da Hausawa a nan yamma da kwalta ne kima wannan bayanin za a samu gari kimanin 35
to yanzu wannan tsari da aka yi haya za ku biyo shi wannan kamfani kamar yadda suka tsara da gwamnati ko kuma a'a sayar masa za ku yi
a'a mu wani abu ba a yi da mu ba tunda a jami'an gwamnati ko jami'an musulun babu wanda ya zo ya zauna da mu ya muna kyakkyawar fahimta muka masa kyakkyawar fahimta kawai dai wannan karfa ce irin ta wannan gwamnatin Allah ya kamu wani zamani wanda yake haka kawai kai dan kana talaka wai baka da yanci an ce kasa ba ta ka bace kuma mun ji kasa ba ta mu bace da mu da kasar mallaka waye mallaka gwamnati ne kuma idan ba mu da cin yau ba mu da na gobe wace hanya za a dora mu ci biya
to yanzu tashi za ku daga waɗannan garuruwa waɗannan 35 da an bata kenan
to dole in dai gwamnati ta karfafa ta ce ba za ta mana adalci ba karbiya za ta yi to ina ardiwa sai a Allah ya ce ina ardiwa sai a kasar nan tana da yawa dole mu bar gurin dan ba za ka zauna da ranka da lafiyarka ba ka mutu
to yanzu ya kuke so ai
mu abin da muke so so muke duk wanda yake da ruwa da tsaki yake da hanya da zai taimaka mana dan girman Allah mu musulmi ne a taimake mu mun yi yunkuri na zuwa gurin gwamnati farko he da muka hada mota 6 mutum 61 muka je gurin dan majalisa hi muka zaba muka kai ku kan muka ce lokacin da muke yawon kamfai da ku mun yi alƙawarin cewa ga wani bala'i gwamnatin nan ta baya ta kawo ta furta a gurin nan amma dan Allah dan annabi za mu zabe ku akan yardin in kun ci kuna da kasar nan kuna da yancin ku ki aikin nan ku ce ayi hakuri da aikin nan ku ture hi saboda a ceto rayuwar mu suka amsa cewa sun yi alƙawari in dai mun zabe su daga sama har ƙasa za su yi mana wani kokarin ko muka zabe su tun daga sama har ƙasa wannan gwamnati ita jama'a Allah ya kafa ta jama'a ta kafa ta kuma da muka zo kan alƙawari muka ce to ya maganar mu muka zo wajen dan majalisa he ce kawai ku je ku yi roƙon Allah akan wani abu wannan aiki ba mu kaman mafasa in alheri ne Allah tabbata dai in shari ne Allah zai janye muku abinda muka yi da dan majalisa kenan muka zo muka rubuta takarda a rubuce muka aika ma kantoma shi ma ya kira mu muka zauna da shi shi ma bai nuna mana zai janye ba hakimi ya kira mu shi ma muka yi wani magana da shi shi ma ba mu ji lauhin cewa zai janye wani aiki ba
Sunana Dalladi Kwara Sabuwa. Noma hatsi, muna noma wake, muna noma dawa, muna noma sobo, muna noma riɗi.
Wai baba, kaman baka shekara nawa yanzu?
Gaskiya zan kwatanta dai, ina ga zan samu kamar kimanin shekara 60.
Kana da gona a nan?
Ina da gona.
Me kake noma?
Ina noma riɗi, ina noma sobo, ina noma gero, ina noma dawa, ina noma wake.
Wurin da aka ce an auna ya shafi taka gonar?
Ya shafi tawa, ya shafi gona ta har guda biyu.
To an ce za a biya diya, sannan kuma a sake tsari. An baka taka diyar?
Ba a bani diya ba. Kuma saboda ni ba na ra'ayin noman rake kawai, ya sa ba zan karɓi diya ba. Saboda ba na ra'ayi, ba na so. Ka gani wannan gona, ka ga ita zan ci da iyalina, zan shayar da iyalina. Ka gani? Zan shayar da yara irin waɗannan, da iyayena da kakanni. In biki ya taso da shi zan yi, komai da komai na abin arziki in ya taso da shi zan yi. In larura ce ta asibiti, a wannan noma zan yi. Ka gani? To kaji, shine dalilin da yasa ba na ƙaunar noma rake, ba na ra'ayi.
To yanzu ya ake ciki kenan?
Yanzu muna ciki, cikin muna fawwala wa Allah. Mu dai noman rake ba ma ra'ayi, ba gudu, ba ja da baya, ba ma so. Tun kakanninmu aka Allah ya bamu, muke noma gadan gado. Saboda haka shi yasa, saboda mu ma ƴaƴayenmu da jikokinmu su gada, shi ne dalilin da yasa muka ce ba ma ra'ayin noman rake, ba ma so. Ba mu gamsu ba, in dai adalci za a mana. Gaskiya ba mu gamsu ba. Tunda an adalci za a mana, kaga an ce gaba ɗaya gonakinmu an karɓe. Iyakaci kawai a biya mu diyya. Ka gari? Ta bisa he na gona. Diyya ma an ba ka kuɗi ma ba me zai ma. Kai ne a gidanka kana da iyali sun kai kusan 50 aƙalla. A ƙarshe kullun da kullun. A batta a kullun kana sa abinci rana da na dare, kana sa kamar kimanin kwano 3 kullun. To an tahe ka inda kake noma kana neman abinci. Babu. An biya ka diyya, to wannan kuɗi na diyya da aka biya ka me zai ma? Muna nan mun dogara da Allah. Mu dai gona ba gudu ba ja da baya.
Kaɗan daga cikin ɗaruruwan mutane da suka bayyana ƙorafinsu ga filin ciki da gaskiya kenan, kan hanyar da aka tsara bi wajen karɓar gonakinsu da filayensu domin miƙa su ga kamfanin Mustani. Idan har akwai buƙatar sake kawo sauran masu ƙorafin, to za mu kawo muku. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu tattauna da ɗaya daga cikin mutanen da suka tsara yadda wannan aiki na kamfanin Mustali zai kasance tun farko. Kafin daga bisani, mu ji daga ita kanta gwamnatin jihar Jigawa. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwadi, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Kamaru.
Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Info, anda taroto mana cewar a jihar Kudu maso yammacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, musamman ma a fadan gwamnatin jihar Boya, anda ake fama da tashin hankula kan rikicin ƴan awaren Ingilishin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, masu magana da harshen Ingilishin Ingila, masu yadda ƙayar bayan da dakarun tsaron ƙasar Kamaru sun buɗe wa juninsu wuta, wanda har kai ga cewar mazauna wannan ɓangaren sun arci na kare domin tsira da rayuwarsu. Sai jaridan Kamarun Tribune anda ita ma ta hango mana cewar a garin Kirbi, matasa sama da 1,100 suka kuraro kan titunan birnin, suna Allah wadai da gwamnatin Mr. Biya. Kasancewar matasan sama da kashi 80 ne cikin 100 ba su da aikin yi tunda shugaban ƙasar na Jamhuriyar Kamaru ya hau kan karagan mulkin ƙasar tun shekaru 36 suka shuɗe. Jaridar Ekhosante kuma ta ƙasar Kamaru ta ce ƴan ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru sama da 70,000 ne da yanzu haka suke dauke da ciwon sukari a fadin kasar baki daya. Jaridan Informa Ten kuma ta labarta mana cewar shugaban kasar Kamaru Musta Biya ya rantaba hannu akan kirkiro waɗansu sababbin dakarun tsaro a jihar Arewa maso yammacin kasar, kasancewar irin rikicin da wannan bangaren yake ciki. Sai jaridan Le Jour anda ita ma ta hango mana cewar hukumar ministan kuɗi na ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta fara binciken kwakwaf a bangaren kuɗin, anda
yanzu haka aka tasa hakiyar waɗansu manyan ma'aikatan bangaren su biyar zuwa gidan yarin birnin Yaounde domin sama da fa'ida suka yi da waɗansu makudan kuɗin kasar. Jaridan Le Point kuma ta ce tsohon ministan karfin wutar lantarki na kasar Kamaru da ruwan shan kasar a Tangana kuna yana zagin shugaban kasar Kamaru Musta Biya a yayin da yake garkami a gidan yarin birnin Yaounde. Jaridar Economy ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu kamfanin da aka bawa kwangilan gina yan tagwayen hanyoyi daga fadan kasar Yaounde zuwa binicin kayyar kasar Duwala basu cika alƙawarin su ba da suka ranta ba hannu da tsakanin su da gwamnatin kasar. Kasancewan sun ce cikin watanni shida za su mika wa gwamnatin kasar ta Kamaru kashi 60 cikin 100 na aikin da suke gudanarwa. Jaridar FBA kuma ta faɗa mana cewar tsohon ministan kuɗin Jamhuriyar Kamaru Usman Alamin Mai cikin sa ya ɗuri ruwa kasancewan sabon ministan kuɗi na yanzu yana ci gaba da gudanar da binciken kwab a wannan bangaren.
To da haka ne muka zo ga matakin da zamu kawo muku ra'ayin da kuke ba mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa, sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Zan bayyana ra'ayina ne da yanayi da majalisar ɗinkin duniya take ciki a wannan lokaci. Shin tambayar da nake son Amurka da Isra'ila shin yanzu sun maida majalisar ɗinkin duniya ba ta da amfani ne da suke ɗaukar ayyukan majalisar ɗinkin duniya a hannunsu su kai wannan ƙasa da muke su sa wannan ƙasa takunkumi? Yanzu ba ma a yanzu majalisar ɗinkin duniya sun zama su ne majalisar ɗinkin duniya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika, mai magana Alhaji Musa Amerika Siya Kevin Nigeria mazauni Owari. Ina kira ga talakawan Najeriya musamman 'yan arewacin Najeriya, ku gane ku tsaya mai siyasa tsafta, siyasa mai ƙarfin hankali. Kuna ganin wasu 'yan siyasar mu da arewacin Najeriya waɗanda ba su da kishi, idan mutum ya shiga jam'iyyar yadda ba ya mai yadda yake so ba, bai samu hanya wadda za a zalunci talakawa ba, sai ka ji ya shamce sheka ya koma wata jam'iyya. Mun ga irin su a titi musamman irin su Kwankwaso.
Assalamu alaikum, ni ne Umar Hassan Tankuri Safina ba tsarurar bakin titi TV. A ji koran Allah dan Allah dan alimu malami a kan mambari ya ɗin jita-jita fasko yana nasiya cin cinsu ya ɗin jita-jita balle matasa wanda ba su da hankali ya ɗin jita-jita kafofin watsa labarai na zamani ya ɗin jita-jita sharri ce. Allah ya tsare mu kuma a ji tsoron Allah huta laya.
Ba mu alaikum VOA, mai magana daga nan jihar Benue, dan tsoho dan malam Bako na malam Ana. Abin da muka gani a rubutu a internet na cewa Kwankwaso yana so ya yi karo da Buhari, amma idan PDP ta ba shi ticket na takarar shugaban kasa a Najeriya, idan ko ba mu farki ne Kwankwaso ke yi ba. Eh, mun sani za ka iya kada Atiku, za ka yi kada Obasanjo da su Sule Lamido, amma tun da kai Bahaushe ne ka san abin da ake kira Badau ko? To Kwankwaso abin da duk ake kira Badau, ba akwai ko gagara Badau.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Amurka tana bukin zagayowar ranar samun 'yancin kai a yau Laraba. Amurkawa suna bukin cika shekaru 242 da samun 'yanci daga Birtaniya ne ta hanyar gudanar da liyafa zuwa wani fili ko gandu a yi gashe-gashe a ci abinci da ake cewa picnic a Turance da gudanar da faleti kuma a shirya wasan wuta. Shugaban Amurka Donald Trump ya da uwar gidansa sun shirya wa iyalan sojoji liyafa a fadarsa ta White House. Jama'a Indonesia sun tabbatar da mutuwar mutane 29 a cikin wani hatsarin jirgin ruwa da ya kauce wa hanyarsa kan tsibirin Sulawesi. Jirgin ruwan da yake dauke da mutane kimanin 140 a jiya Talata da rana, wato yayi hatsari ne ko kuma yayi hatsari ne a lokacin da yake fuskantar yanayi mara kyau kuma ruwa ya fara shiga cikin jirgin.
To masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a jirgin wannan lokaci, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin insha Allah. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma shasinhausa.com. Bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan tsohon wakilin murya Amurka a jihar Zamfara, Sani Abdullahi Tsafe, wanda Allah ya warasuwa a yau a wani asibiti da ke Abuja a Najeriya. Da fatan Allah ya masa rahama, amin. yanzu a madadin
Baba Yakubu Bankiri
Delta ne gabatar da shirin da kuma Solomon Abu ya hada shirin sai engineer wato Daru Smith ni Muhammad Lalo ne ke cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC.